Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga nan Washington DC akan mita 25314160. A Niger kuma ana kawo a tashar Mutafi Africa dake yamma kan mita 102.5 a sangan FM a gidajen masu zaman kansu na amfani Fara'a Nomad Sarauniya Dalal da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma ko yaushe muna nan a viewhausa.com ko ku sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa har yanzu dai kungiyoyin malaman jami'an kasar wato ASU na ci gaba da gudanar da yajin aiki a Najeriya.
Gaskiya muna goyen bayan su domin abin da suke yi saboda mu suke yi saboda iyayen mu suke yi domin gwamnati akwai abubuwan da ya kamata ta yi da yawa a jami'o'i kuma ba a yi ba.
Haka kuma za ku ji mu dauke da rahoto daga jihar da magaran kasar Niger inda aka fitar da wani sabon shirin tsaftace muhalli.
Mutum 250 muka samo ma aiki a cikin kwana 40 mace 170 namiji 80.
Bayan waɗannan rahotannin kuma muna ɗauke da shirin jawabai daga dattawa amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labarin. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannensu ke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan Asia da Pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan Asia da Pacific APEC a takaice da ake yi a Port Moresby, babban birnin kasar Papua New Guinea. Pence ya gargadi kasashen da ke cikin kungiyar ta APEC kan illar cin bashi daga kasashen waje, wanda ya ce hakan na iya tauye yaucinsu, sannan ya kira ga kasashen na kungiyar APEC da su kare muradunsu da yancin cin gashin kansu. Ya ce kamar yadda Amurka take yi yanzu su ma su mayar da fifiko wajen inganta kasashensu. Shi ko shi ya yi jawabi ne ga babban taron kan aniyarsa ta bunƙasa ingantattun hanyoyi da sauran madafun ci gaba da zammar hada China da kudancin Asia da yankin tsakiyar Asia da gabar ta tsakiya da Turai da Afirka da ruwa da kuma wato ta ruwa da kuma ta ƙasa. Shugaba shi ya ce babu wata boyayyar manufa tattare da yin hakan. Hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta Amurka CIA a takaice ta yi imanin cewa yarimar Saudiya mai jiran gado Muhammad Bin Salman ne ya bada umarnin a kashe dan jaridar nan mai suna Jamal Khashoggi a cewar wasu jami'ai a nan Amurka. Matsayin na CIA wanda jaridar Washington Post ta fara bugawa jiya Juma'a ya ci karo da bayanin Saudiya wadda wani babban lauyanta ya wanke rima mai jiran gado daga zargin kisan kwana guda bayan wannan al'amarin. Jami'an na Amurka sun ce hukumar ta CIA ta yi imanin cewa wasu jami'an tsaron musamman na Saudiya su 15 sun je Istanbul da jirgin saman gwamnatin Saudiya suka kashe Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya din da ke birnin Istanbul. Khashoggi, wanda kan yi rubutu a jaridar Washington Post kuma ya kasance mai sukar yariman na Saudiya mai jiran gado, an kashe shi ne a watan Oktoba lokacin da ya je karamin ofishin jakadancin Saudiya din don neman takardun auren sa. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yar takarar gwamnan jihar Georgia karkashin jam'iyyar Democrat Stacey Abrams ta kawo ƙarshen ja da take yi a zaben da aka yi kankan. To amma ta sha alwashin shigar da ƙara kan abin da ta kira tabbukar rashin gaskiya da gwamnatin jihar ta yi a zaben. Stacey Abrams ta gaya ma wani taron manema labarai jiya Juma'a cewa, barin gaya muku dalla-dalla, wannan jawabin da nake yi ba na miƙa wuya ba ne ga ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar Republican Brian Kemp. To amma duk da haka ta amsa cewa ba ta da wani hurumi ƙarƙashin doka na iya ƙalubalantar sakamakon zaben. da yake maraba da shawarar da TC Abraham ta yanke ta kawo ƙarshen ja da take yi. Kem ya ce al'ummar jihar Georgia masu aiki wurjanjan ne sun zaku su yi hange gaba, yayin ba da abin da ya kira jajircewar Abraham da namijin ƙoƙarin da take yi da kuma dukufa wajen hidimomin da suka shafi jama'a. Amurka ta himmantu ga inganta hanyoyin dakile kutsen yanar intanet da wasu ƙasashe da kuma masu aikata manyan laifuka ke yi. Shugaban Amurka Donald Trump je Juma'a ya rattaba hannu kan dokar kafa hukumar yaƙi da kutsen yanar intanet CISA a takaice a ƙarƙashin ma'aikatar tsaron cikin gida. An ɗora ma sabuwar hukumar nauyin kare muhimman abubuwa na cikin ƙasar, ciki har da tasoshin lantarki da na'urar ayyukan zabe.
Labaran da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotannin kuma za mu fara ne da rahoto daga Lagos, Nigeria, inda aka tashi baram-baram a tattaunawa tsakanin kungiyar malaman jami'o'in Nigeria ASU da kuma ministan kwadago. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta fitar da ta ce za ta ci gaba da yajin aikin na sai ba ta gani har gwamnati ba ta ɗauki matakai na shawo kan matsalolin da kungiyar ta gabatarwa gwamnati ba, wato dai na inganta yanayin karatu a jami'o'in Najeriya da kuma su kansu malaman na samar musu mafita da inganta rayuwarsu ta hanyar samar musu da allowance na jin daɗin koyarwa a jami'o'in. To koya ɗalibai da kuma iyaye ke ji game da wannan yajin aiki da ke neman shiga mako na biyu kenan a Najeriya, ga dai abin da wasu da nazanta da suke cewa.
Gaskiya muna goyon bayan su domin abin da suke saboda mu suke saboda iyaye mu suke, domin gwamnati akwai abubuwan da ya kamata ta yi da yawa a jami'o'i kuma ba a yi ba, sai ga ana zubar da kuɗi a wasu wuraren da bai kamata ba. Shi yasa muke roƙo ga gwamnati don Allah da Annabi a taimaka a dubi abin da ke ciki a biya musu bukatunsu domin ma mu samu mu kammala karatunmu a cikin sauki.
Muna so jami'a ta zama da kyau, muna so yara su koyi abu mai kyau. To mun ba facilities ba yadda za su koyi abu mai kyau, za su iya su yi graduating amma kuma ba aiki dun ba su koyi abin da daidai su koya ba, and they cannot compete with others. In an kula da staff dole ne za su sa kwazo su koyar mai kyau, in kuma an gyara wurare yara za su koya abu.
To ko su malaman na la'akari da halin da ɗalibai da kuma iyaye ke ciki game da wannan yajin aiki da malaman ke yi. Dr. Sabu Abdu malami ne kuma mamba ne a kungiyar ASU da ke yajin aikin.
Muna so dai iyayen yara university student amma da student din masu gane da mu cewa ba wai muna wannan yajin aiki don ba ma so mu je aiki bane, so muna so su gane da mu kuma su taya mu yi ma gwamnati ma magana cewa gwamnati ta ji da mu ta yi mana abubuwan nan da muke so don mu samu ci gaba Najeriya gaba daya.
Da dai kokarin jin ta bakin bangaren ministan ilimin Najeriya Malam Adamu game da wannan yajin aiki da malaman jami'o'in ke yi ya citara, sai dai wata majiya mai tushe ta ma'aikatar ilimin ta shaida min cewa ministan ilimi Malam Adamu na iya bakin kokarinsa tare da tattaunawa da shugabannin kungiyar malaman na jami'o'i na ganin an kawo ƙarshen wannan yajin aiki. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma bar mu je a jihar Niger kai tsaye. Mun ji an ce an kai hari, wani ne akan layi?
Assalamu alaikum, Abdulwahab ne akan layi.
Abdulwahab a gaishe ka, za ka iya ba mu albarkacin baki, me ya faru a wannan daren yau?
To wallahi mu dai muna zamne wurin aiki kawai sai da muka je halga haibe. Wasu yan bindiga ya ke cewa suka hito wajen kotun yankin jandarmomi suna talibi halibi bisa mu. To Allah dai da ikon shi ya sa ban muka samu dai muka mu dai mun fita. To kuma ga dukkan alamu ina tsammani dai yanzu yana nan likita akwai jandarma guda da suka hima. Abin da yake can baya kuma shine ba mu sani ba.
Me ake ciki a hali yanzu?
Yanzu komai ya lafa.
To wane matakan jami'an tsaro sun ka dauka? Sun isa sun kuma su?
Jami'an tsaro sun isa, yanzu jami'an tsaro suna sun dauke matakai. Wanda su ya karbi irin wanda ya dace su dauka, duka sun dauka tun da mu ma da yanzu muna nan tare da su.
To ga ganin ka su wane ne sun kai wannan harin?
Abu misali.
Mutanen bisa kan motoci, cikin motoci su kuma su babur.
Wallahi mu sani kawai dai mu da muna sani sun halba muna makamai sama suka haske mu dai su ga suwa da wa da fosin kan kowa da su yana yin shi. To kawai suka tada ne. Sun girtse mu ne haka.
Yanzu a hali yanzu mutane nawa suka ji rauni?
To yanzu dai mutum guda ne. Guda dai ne suka halba. Sani shiga kafada.
To wani kira
kuma yanzu gashi nan za a dauka shi akai shi asibiti kan Yamai. Babban birnin ne.
Kuma ka ce abin ya faru a kan iyaka da Burkina Faso?
A kan iyaka da Burkina.
A Makolandi.
Iyaka da Burkina. Makolandi.
To Malam Abdul Wahab, Allah ya kara kiyayewa kuma Allah wanzar da zaman lafiya a kasar ta mu Niger da duniya baki daya. To yanzu kuma sai mu komo nan a birnin Washington DC sai mu yi mishi godiya kuma ga shirinmu na gaba, wato jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Jami'an tsaro sun yi binciken kokof a jirgin da ya dawo da dan takarar PDP Atiku Abubakar daga Dubai. PDP ta ce jami'an sun yi awon gaba da kayan campaign. Sakataren APC Mai Malabu ne ya ce Buhari baya yi wa Atiku bita da kulli.
Shugaban Muhammadu Buhari yanzu shike kankaragan mulki kuma 'yan Najeriya a shirye suke su ƙara zabansa.
An saki dawo da rukunin mutum 116 'yan hijira ba ka'ida 'yan Najeriya daga Libya.
They should not go to that place. It's very dangerous. They are very bad.
Nan ma wata ce da ta taba shiga hukumar Libya ke kira a gujewa kasar don suna da mugunta. Magunan EFCC ya ce za su bincika batun zargin Ganduje kan karbar toshiyar baki da zarar kotu ta gama aiki.
Na ga Ganduje clips wajen 13 ban, so yanzu nayi magana zai zama wani fitina. Sun gama kotu din, na ga maka abinda muke ciki.
Barista Ismail Ahmad na hukumar tallafawa al'umma da jari ya ce kowa na iya amfana da shirin nan na 30,000 a wata, wato N Power, matukar da yana da digiri. Nasura da Malika Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman da kuma rabaran Ubala Nuhu Ibrahim daga Bauchi. Ga mai martaba Sarkin Das.
Zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar ɗan adam, musamman idan akwai zaman lafiya za a samu abubuwa na ci gaba. Harkar ilimi zai inganta, za a samu ingantaccen kiwon lafiya, za a samu bunƙasan kasuwanci. Wannan duka zaman lafiya shike jawo wannan. Inda aka ce babu zaman lafiya, to duka waɗannan abubuwa da na ambata ba za a iya gudanarwa ba. Wallo addinin da mutum yake ma ba zai iya tafiyar da shi ba indai babu zaman lafiya. To saboda haka zaman lafiya abu ne mai muhimmanci, kamar yadda Allah Ubangiji ya halicce mu harshe daban-daban, kabila daban-daban, da jinsi daban-daban, kuma yazo ya hada mu cikin ƙasa ɗaya, muna kuma zanne tare da 'yan uwa. To ya zama to dole mu rungume zaman lafiya, mu ga kuma yadda za mu zanna lafiya domin mu ci gaba. Abubuwa da ke ƙara inganta zaman lafiya tsakanin al'umma suna da yawa ƙwarai. Ɗaya daga cikinsu shi ne cuɗanya, musamman kamar auratayya a tsakani, da kuma cuɗanya irin na wajen neman ilimi, makaranti da za a haɗu da mutane daban-daban, yare daban-daban, aje a yi zama kuma koyi ilimi, koyi karatu wuri guda, da kuma ayyuka na yau da kullun da ake wajen aikin gwamnati ko kuma aiki irin na kamfani, shi ma yana daɗa jawo cuɗanya a tsakanin kabilu daban-daban, kuma yana inganta zaman lafiya a tsakanin al'umma. Alhamdulillah, mun san Allah ya yi mu kuma muna da addinai daban-daban. Amma duk da haka muna zama wuri guda mu kuma yi mu'amala, kuma idan aka samu ingantaccen zaman lafiya to kowa zai iya yin addininsa tsakaninsa da Allah. In kana musulmi za ka yi addinin ka na Islam tsakani da Allah, ka bi teachings da doctrines na Islam. Haka kuma idan kana Christianity za ka yi addinin ka na Krista, kuma ka bi teachings da doctrines na Christianity, ka gudanar da rayuwanka kai. Amma duka addinan da muke mun tabbata duka suna koyar da zaman lafiya ne. Zaman lafiya tsakanin ƴan uwa, zaman lafiya tsakanin family a cikin gidan mutun kansa. Ka so zaman lafiya a cikin ƴan uwanka, ka so zaman lafiya a unguwanka, ka so zaman lafiya a garinka, ka so zaman lafiya sannan a ƙasarka gaba ɗaya, ka so zaman lafiya. Haka duniya baki ɗaya na buƙatar zaman lafiya domin a samu ci gaba, a samu rayuwa nagari, a samu kuma ɗaukaka a duniya. Da yardan Ubangiji wannan abubuwa da ake da kuma wannan abubuwa da suke ƙara inganta zaman lafiya da aka rungume su, to za a ga ci gaba gware. Abu na gaba da ke ƙara inganta zaman lafiya shine abin yi. Dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi, ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa na shige da fice wanda zai kawo masa wani abun income, to wannan zai sa mutum ya zanto ya san nauyi zafin kansa, kuma yana kokarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa, ya kare mutuncinsa da shi. To duka idan aka samu irin wannan ana yi, to shi ma yakan ƙara inganta zaman lafiya. Abu na gaba da ke ƙara inganta zaman lafiya shine abin yi. Dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi, ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa na shige da fice wanda zai kawo masa wani abun income, to wannan zai sa mutum ya zanto ya san nauyi zafin kansa, kuma yana kokarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa, ya kare mutuncinsa da shi. To duka idan aka samu irin wannan ana yi, to shi ma yakan ƙara inganta zaman lafiya. Idan babu abin yi, zama haka kawai, to shi zai sa mutane su yi ta saka wasu abubuwa mara kyau a zukatansu har a tasan ma cewa hasada ya shigo ciki, sannan ka ga wani da abu ka nemi kuma ka lalata abun shi kansa, ka lalata shi. To lallai waɗannan abubuwa suna da ƙarfi ƙwarai wajen inganta zaman lafiya. Abu na uku kuma shine in aka tsaya bisa ga addini tsakani da Allah, shi ma wannan yana inganta zaman lafiya. Don babu addinin da take koyar da tashin hankali ko fitina, duka sai dai addinanmu suna koyar da ingantaccen zaman lafiya ne a tsakanin al'umma da kuma yadda za a bauta wa Ubangiji. Saboda haka ina ga wannan abubuwa guda uku, idan aka same su to tabbas za a samu zaman lafiya na gari a tsakanin al'umma, kuma za a samu ingantaccen rayuwa, za a samu ci gaba na harkar ilimi, harkar kiwon lafiya, da harkar kasuwanci. Nan gaba ɗaya kuma sai ka ƙasa ya ƙasa an samu rayuwa mai kyau.
Shi kuwa rabarin Ubale Ibrahim cewa yi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci. Mun iya sani, mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12, kuna wulakanta mutanen kirki, kuna cin hanci, kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Domin sani sarai, cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya, sai a kiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kira na ga majalisun ƙasar nan, kamar yadda Annabin nan ya faɗa, ya ce ba a shari'an adalci a majalisa, kira na ga majalisun kasan nan shine su tsaya su yi adalci, su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan kasa. Mun sani tsarewar darajar naira, faduwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan kasa. To amma muna kira ga shugabannin kasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar kasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su dauki dawainiyar kasan nan ne. Saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa kasan nan a samu sa'ida. Abinda maganar Allah ta ce a wancan littafin Annabi Amos da na faɗa, sura 5 aya 1 ta ce kun matsa wa talaka lamba, kun kwace musu abincinsu, saboda haka kuma ba za ku zauna a kyawawan gidajen da kuka gina da duwatsu ba. Tunda an iya gano yawancin ɓarayin gwamnatin nan, an iya gano waɗanda suka karya ƙasan nan, to da ya kamata su aka matsa ma lamba, ba kuma talaka ya koma yana zama cikin kunci ba. Sun yi gine-gine ko a wani ƙasa ne ya kamata a bi su kamar yadda wancan aya ta faɗa. Sun matsa wa talakawa lamba, sun gina gidaje na duwatsu, to a bi su a kwato haƙƙin talakawa. Duk wanda ya sace haƙƙin talakawa sunan shi barawo, ko daga wani sashin ƙasa ya fito, ko daga wani addini ya fito, ko daga wani kabila ya fito, ko daga wace jama'iya ya fito. Idan har wahalhalun ƙasan nan na nema ya gagari shugabancin ƙasa, ina kira ga masu hannu da shuni na ƙasar nan su tashi su taimaka, su tashi su sa wa gwamnati hannu, su tashi su dubi talakawan da ke kewaye da su, su tashi su dubi yadda ƙasar take ta samun tangal-tangal. Amma a ce kana da biliyoyi, kana da triliyoyin kuɗi, kuɗi na fitan hankali wanda ba za a iya zama a lissafta su ba, amma a layin da kake jama'a na kwana ba abinci, su kudu ba abinci, mai dukiya kuma ka ce kana so ka zauna lafiya, ina kira ga masu kuɗi na arewa da ku dawo cikin hayyacin kayan masarufi sun gagari mai karamin ƙarfi. To mun iya sani, mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kaka da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12, kuna wulakanta mutanen kirki, kuna cin hanci, kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Domin sani sarai, cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya, sai a ƙi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kira na ga majalisun ƙasan nan, kamar yadda Annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa, kira na ga majalisun ƙasan nan shi ne su tsaya su yi adalci, su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa.
Nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawa na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To jama'a, sai ku muna aikin gafara, ba za mu iya kawo muku rahoto kan tsaftace mahalli daga jihar da magaran. Yanzu kuma sai mu dawo a nan birnin Washington DC inda za mu sauraren shirinmu na gaba, wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta sami gurbi a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 da za a fafata a ƙasar Kamaru. Najeriya ta sami tabbacin shiga gasar ne bayan da ta yi kunnin doki da ƙasar Afirka ta Kudu da ci 1-1 a yau Asabar. Yan Super Eagles din ne suka soma jefa ƙwallo a ragar Afirka ta Kudu mai karɓar bakuncin gasar tun a minti na 9 da soma wasan, kafin ita kuma mai masaukin bakin ta farke cin a minti na 26. Najeriya ce ke jagorancin rukunin nasu na E da maki 10, yayin da Afirka ta Kudu take ta biyu da maki 9. Kuma Najeriya ta sami shiga gasar ta cin kofin nahiyar Afirka ne karo na farko a cikin shekaru 5. A ɗaya wasan rukunin, ƙasar Libya ta lallasa Seychelles da zunzurutun ci 8-1, lamarin da ya baiwa Libya ɗin fatar samun shiga gasar kasancewarta ta uku a rukunin, tare da bambancin maki 2 kacal tsakaninta da Afirka ta Kudu. Ƙasashen biyu ne kuma za su kara da juna a wasan ƙarshe ta neman gurbi domin fitar da ƙasa ɗaya da za ta halarci gasar daga wannan rukunin. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙasar Senegal da Madagascar da Morocco da Tunisia da Masar da Uganda duk sun sami tabbacin gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019. Ƙasar Masar ta yi galaba akan Tunisia da ci 3-2. Tunisiyar duk da wannan kashin ta sami gurbi ne tun bayan da ta doke ƙasar Jamhuriyar Nijar da ci 2-1 daga rukunin J, yayin da ƙasar Uganda da ke neman maki ɗaya talta hai ta sami maki 3 bayan da ta doke Cava da ci 1 da nema. Duk da yake tun a jiya Juma'a kasar Morocco ta buga wasanta ta kuma yi galaba akan kasar Kamaru da ci 2 da nema, to amma bata sami tabbacin samun gurbi a gasar ba har sai a yau, bayan da kasar Comoros ta doke Malawi da ci 2-1. A nahiyar Turai kuma, Neymar ya jefa ƙwallo ɗaya tilo ta hanyar bugun penalty wacce ta baiwa kasar Brazil nasara akan Uruguay a gasar League ta kasashen Turai. A ɗaya ɓangaren na gasar kuma, kasar Holland ta karya alkadarin zakarun duniya wato kasar Faransa na tsawon wasanni 15 ba tare da an doke ta ba, bayan da Holland ɗin ta lallasa ta da ci 2 da nema. Nan take kuma sakamakon wannan wasan ya yi wajen rudda kasar Jamus wacce kawo yanzu take da maki 1 tala rukunin na A. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Umar Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga shirin na gaba wato labaran duniya a takaice. Ibrahim Maka Almasi Garba gare ka.
To a takaice, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannen suke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan Asia da Pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan Asia da Pacific, APEC a takaice, da ake yi a Port Moresby, babban birnin kasar Papua New Guinea. Pence ya gargadi kasashen da ke cikin kungiyar ta APEC kan illar cin bashi daga kasashen waje, wanda ya ce haka na iya tauye diyaucinsu, sannan ya yi kira ga kasashen na kungiyar APEC da su kare muradunsu da 'yancin cin gashin kansu. Ya ce kamar yadda Amurka take bayar da fifiko wa ƙasarta, su ma su yi haka nan. Hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka CIA a takaice ta yi imanin cewa yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman shi ne ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar nan mai suna Jamal Khashoggi, a cewar wasu jami'ai a Amurka. Matsayin na CIA wanda jaridar Washington Post ta fara bugawa jiya Juma'a ya ci karo da bayanin Saudiya, wadda wani babban lauyanta ya wanke yarima mai jiran gado daga zargin kisan kwana guda gabanin nan. Jami'an na Amurka sun ce hukumar ta CIA ta imanin cewa wasu jami'an tsaro na musamman na Saudiya su 15 sun je birnin Istanbul da jirgin saman gwamnatin Saudiya suka kashe Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Yar takarar gwamnan jihar Georgia ƙarƙashin jam'iyyar Democrats Stacey Abrams ta kawo ƙarshen ja da take yi a zaben da aka yi kankan, to amma ta sha alwashin shigar da ƙara kan abin da ta kira tabkar rashin gaskiya da gwamnatin jihar ta yi a zaben. Stacey Abrams ta gaya ma wani taron manema labarai ji jama'a cewa, bari in gaya muku dalla-dalla, wannan jawabin da nake yi ba na mika wuya ba ne ga ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar Republican Brian Kemp.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya tayin gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, sai injin namu Carol, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.